الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون من العالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى كمان ينجينيه Mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 2 shekara ta 2013 taitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da taitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a bangaren lissafi suratu tauba kamin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kamar me ke cewa wajen gane da karanta sura a sallah ta farilla misali sallar da take da raka'a uku ko raka'a hudu bayan fatiha ana iya karanta wata sura kware da gaske akwai hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daɗa wani abu a cikin wannan illa kasancewar karanta sura ne a inda yake matsayin sunna mai karfi shine a raka'a ta farko da ta biyu to wannan tambaya an sa ya gabata a kanta wai dangane da tsawar mahaji shin yanzu a raye yake ko kuma a gaba ne shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya ba mu labari dangane da tsawar mahaji wanda kuma babbar alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na tashin alkiyama an gane ku maganar cewa a raye yake wannan al'amari ne da gaibu na cewa a raye yake ko ba a raye yake al'amari ne da yake na gaibu ya kasancewar manzon Allah ya nuna mana cewa sunansa ya dace ma sunansa sunan mahaifinsa kuma ya dace ma sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar cewa a raye yake a buri yake a gaban zai kula wannan al'amari ne wanda yake na gaibu Allah bai faɗa ba manzon sa bai faɗa ba duk mutumin da zai dau harami da haji ko umra dole ne ya tsiraita game da duk wani dukkan tufafi hatta daga jeren wando baya halatta mutum ya sa an gane ku sai idan mutum bai samu ba zanan da zai daura shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakan iya sanya wandansa kamar yanda ya gabata a darasin mu na tunisi amma dole ne mutum ya tsiraita game da dukkan wani dukkan tufafi daidai da hula ta giya ba za ka sa ba wando wanda yake komun kankantar shi ba za ka sa ba duk wata dukkan tufafi dole za ka maida shi gefe ka daura wannan zani ka yafa mai yafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutumin da ya karanta da iya karanta Qur'ani da Larabci sai ya karanta shi da Turanci ma'ana tarjumar shi fassarar shi tun daga Baqara har Nasi lalle ba za a ce ba ya karanta Qur'ani sai dai a ce ya fassara Al-Qur'ani kenan da wani yare domin shi in an ce karatun Al-Qur'ani shine karanta lafazin sa yani ko shi kuma wannan kenan ya bi tarjuma ta Al-Qur'ani ya karanta kenan ma'anar Al-Qur'ani domin shi karatun Al-Qur'ani dole ne ka karanta shi da Larabci amma shi kuma tarjuma sa da kowane yare ana iya karantawa an gane ko amma yana da lada na musamman game da mutumin da irin ladan da ake samu game da duk mutumin da ya tsaya ya fahimci wato ma'anar abinda ayoyin Al-Qur'ani suke nufi amma na a ce daidai yake da mutumin da ya karanta Al-Qur'ani da harshe na Larabci ba dai ba saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na Al-Qur'ani manzo Allah yace yana da hasana goma ma'ana lada goma sai manzo Allah yake cewa la aqulu lakum alif lam mim harf bazan ce da ku ba alif lam mim wannan kalmar gaba ɗaya in ce harafi ɗaya ne sai yace walakin walakin la aliful harfun walamun harfun wa mimun harfun yace ku san da cewa alif kin kansa harafi ne lamun kin shi ma harafi ne mimun kin shi ma harafi ne kenan idan ka ce alif lam mim kana da hasana 30 kenan kamar yadda in ka dauki bismillahir rahmanir rahim harafi 19 ne idan ka karanta bismillahir rahmanir rahim kana da lada 210 na'am kamar wai a rubuta bakin da da boko in ka karanta shi da boko abinda za a yi la'akari da shi harufan waɗanda suke na Larabci domin shi Al-Qur'ani harafinsa lafazinsa da ma'anar shi gaba ɗaya haka suka sauka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in an rubuta Larabcin da wasu kalmomi na boko domin ana samun ƙari ana samun rai kenan don haka abinda za a yi la'akari da shi rubutun wanda yake na Larabci yanzu misali in ka dauki alif kaga inda turanci zaka rubuta alif akalla sai ka rubuta wajen harafi hudu da a da l da e da f kaga an samu harafi hudu to amma in a Larabci ne alif harafi ne wanda yake guda na'am wai tafiyatul masjid shin ana iya dora sura akan fatiha ko kuma akan iya wadatuwa da fatiha kawai duk wata sallah ta nafila sunna ne bayan fatiha mutum ya karanta sura gane ko ba bambanci game da wannan nafila da wannan dukkan wata nafila bayan fatiha ana buƙatar mutum ya karanta sura da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 33 fadar Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun wanda kafin ayar ubangiji ta'ala na mana bayani dangane da wato wani rashin kunya na Yahudu da su da ƴan mushaw yanda suka jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai dace da shi ba shine siffanta shi da kaskanci da komawa da baya shine suka ce Allah yana da da kamar yanda su Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne kamar yanda su ma ƴan mushaw suka ce Isa dan Allah ne, wanda wannan kalima ce wadda ta kai matuka a wajen mu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa takadu samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadya anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Ubangiji Ta'ala yake cewa sammai bakwai sun kusa su rubutu su halaka duk wanda yake karkashin su, ma'ana sun kusa su dare su rubutu. Shine yace watan shaqqul ardi, yace kasa ta kusa ta tsage, duwal watsai sun kusa su fado daga kan yan uwansu suna rugulguje idan an ce Allah yana da ta, saboda kalma ce ta kai matukar muni, domin ba kowa yake da bukatar da sai wanda yake gajiyayye, wanda yake kashashe, wanda yake bukatar nan gaba a taimaka masa. Ubangiji Ta'ala kuma wadaci ne, baya bukatar taimakon kowa, baya bukatar agajin kowa. To dan haka anan Ubangiji Ta'ala da ya hakaito mana abinda su Yahudu suka faɗa, suka ce Uzairu ni ibnullah, suka ce Uzairu dan Allah ne, su ma Nasarawa sai suka ce Isa dan Allah ne. Ubangiji Ta'ala yace zalika qauluhum bi afwahihim, wannan fada ce ta baka, ma'ana ƙarya ce suka kirkira. Yubahiquna qawla alladhina kafaru min qabl, Ubangiji Ta'ala yace sun kamanta fadar su da fadar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji gabanin su, haka kafirai wanda ke gabanin su su ma sun jingina ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da sai ce qatalakumullahu anna yufaku, Ubangiji Ta'ala ya la'ance su ta ƙaƙa ake juyar da su daga gaskiya bayan bayyanar ta. Dalilai sun bayyana, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba shi da mata balantana da, saboda ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, komai da kowa gaba ɗaya halittar shi ne. Shi ne anan Allah ya ce qatalakumullahu, Allah ya la'ance su, annayu ufakuna sadaka ake juyar da su daga gaskiya bayan dalilai sun bayyana. Sai yace ittafazu ahbarahum wa rukbanahum arbabun min dunillahi wal masih ibn maryam, wato su Yahudawa da ƴan mushaw sun maida malaman su arbaban alloli min dunillahi, kuma bayan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wal masih ibn maryam, kamar yanda su ƴan mushaw suka maida wato annabi Isa dan Maryam cewa shine Allah suke bauta masa. Ubangiji Ta'ala yace wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ba a umarce su ba a cikin littattafan da manzannin su suka zo musu da shi face sai dan su kadaita abun bauta daya daya, shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa, face shi Subhanahu amma yushriku, Ubangiji Ta'ala ya tsarkaka dangane da abinda mushrikai wato suke jingina shi zuwa gare shi, amma yushriku na dangane da abinda suke hada bautar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi, ma'ana matsayin Allah ya wuce a sanya masa kishiya. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahi, Ubangiji Ta'ala yace nihi suke su wuce hasken Allah da bakunan su, ma'ana ƙaryace-ƙaryacen da suke jingina ma Allah da duk wasu abubuwa na koye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kokarin yada abubuwa na banna a ban kasa, ba komai ba suke nihi illa wuce hasken Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bi afwahihim, da bakunan su. Wani haske ake nihi? Shine musulunci. Wa ya'aba Allahu illa an yutimma nura, Ubangiji Ta'ala ko yaki face sai ya cika haskensa, ma'ana musulunci sai ya dangana da alkiyama. Duk makarkashiyar da za a masa, zagon kasan da za a masa, bai yiwa a ce yau an wayi gari a doron kasa ba a jin doriyar musulunci. Musulunci alkawari ne na Allah, sai ya dangana da alkiyama. Walau karihal kafirun, Ubangiji Ta'ala yace koda kafirai sun ki, don haka aya ta gabata mai Allah yake cewa innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikuna ha kuma takunu alaihim hasra kuma yugulahu duk dukiyar da za a kashe akan yakar musulunci ba yanda za a yi a kawar da shi shi ne sai yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil hajj ubangiji ta'ala shine ya turo manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuhu alaihi bil huda da alqur'ani wa dinil hajji da addini na gaskiya shine musulunci li yuzhirahu ala dini kulli dan Allah ya daukaka musulunci akan dukkan wasu addinai ngani ko kenan addini anan lafazi ne wanda yake mufrad amma abinda ake nihi da shi jami'i kenan al-adiyan dan Allah ya daukaka musulunci akan dukkan wasu addinai walau kare al-mushrikuna koda mushrikai sunki kudanaka kasancewar al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa tabbas alƙawarin Allah ko ya cika Allah ya daukaka addinin musulunci akan dukkan wasu addinai domin Allah ya bayyana gaskiyar addinin musulunci duk wanda aka karanta masa yanda karantarwar addinin musulunci take to zai tabbatar da cewa addini ne wanda yake na gaskiya duk wani addini ko da za a zo a karanta maka ka'idodin sa zaka fahimci cewa shirme ne da hayaniya don haka yake cewa Allah ya bayyana addinin musulunci me yasa domin Allah ya tattara shirka gaba ɗaya ya kunshe ta a addini biyu shine addinin mushrikai da addinin ahlul kitabi an gane ko addinin ahlul kitabi sune kiran yahudu da yan mushrik tunda mai Allah ya faɗa da yake cewa wa qalatil yahudu uzairun ibnullahi wa qalatil nasara almasih ibnullah sai ce zalika qauluhum bi afwahihim yubahiuna qawla alladhina kafaru min qabl kenan anan da yahudu da yan mushrik ga waɗanda suke ma'ana wanda suka kafirce ma Allah gabanus gabaɗaya Allah ya tattara shirka a tsakanin waɗannan uku shine sai yake cewa musulunci ko ubangiji ta'ala sai ya daukaka shi su waɗanda suke al-ummiyin waɗanda suke masu bautar gumaka ubangiji ta'ala sai ya farlanta ma manzansa ya tsarsu tilas suka shiga addinin musulunci kenan mutum ko ya karbi musulunci ko a yake shi su kuma yahudu da yan mushrika ya aka yi da su in har sun kisa musulunta to abinda zai biyo baya shine su bada karu halin suna kaskanci kenan anan Allah ya daukaka addinin musulunci akan dukkan wani addini shine anan yace walau kare hal mushrikuna koda mushrikai sun ki ubangiji ta'ala alƙawarinsa ne zai daukaka addinin musulunci akan kowane addini kin har ka samu musulunci yana da rauni a wani bangare to a wani bangare zaka samu musulunci shine zai ya daukaka akan duk wani addini kuma haka kiyama ba za ta tabbata ba sai ya zamantu musulunci shi zai kere kowane addini shi yake fada a doron kasa a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وبيجي تعالى كيشوا يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة مؤمني إن كثيرا من الأحبار والرهبان وسند تشوا للي ما سيوا دقا تشكم على من يهود الأحبار جميعنا hibr ko kuma kace habr idan aka ce habr wato malami kenan amma illa kasancewar wannan kalima an yi amfani da ita akan malaman yahudi ar-ruhban jami'i ne na rahib rahib wato ana samun shi a cikin yahudu kuma ana samun shi a cikin nasara ma'ana waɗanda suka yanke alaka da rayuwar duniya suka koma dokar jeji illa ibada kawai sune ake kiransu ar-ruhban duk da cewa wasu malamai sun bambanta suka ce al-ahbar malaman yahudu ar-ruhban malaman mushauke ne shine anan Allah yace inna katiran min al-ahbar war-ruhban lalle da yawa daga cikin malaman yahudu da malaman ƴan mushau la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin jama'a ta hanya wadda take haramtacciya ma'ana su rufe gaskiya su bayyana musu iya abin da zuciyarsu take so domin abin da suke karba na cin hanci idan kai laifi ga hukuncin da ya dace a maka idan ka zo wajen malamin ƴan mushau ko malamin yahudu kai tsaye wannan aya sai mata kuskure ma ya canza mata fuska ya maka daidai da abin da ya dace da kai domin dan abin da yake karba a wajen mutane haka kuma suka kunni sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bayyana a cikin littattafan da manzanninsu suka zo musu da su littafin at-taura da littafin injila duk wata sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka rikida ta suka koye ta ba dan komai ba dan abin da suke karba daga wajen mabiyansu na cin hanci kare koce musu kuma suna ganin cewa shugabancin da suke kai in har sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana sifofin shi ga jama'a kenan za a bar su a shugabantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kwadayin shugabanci da san abun duniya shi ya kai su zuwa ga gaskiya to shi ne anan Allah ya ce da ya'kuluna amwalan nas bil batil lalle suna cin dukiyoyin jama'a bil batil wato ta hanya wadda take haramtacciya ma'ana shine cin hanci domin rufe gaskiya sai ya ce wai sujuna an sabilillah kuma suna hana mutane game da tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda yake neman fahimtar gaskiya sai su kare shi su sha makance shi wallazina yaknizuna adh-dhahaba waɗanda suke taskance zinare walfibba da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita domin ɗaukaka addinin Allah ubangiji ta'ala yace fa bashirhum imusu gafi bi azabin alim wato da azaba wanda take ma'abuciyar radadi yawma yuhuma alaiha fi nar jahannam aranar da wato ake kuna akan duk abin da mutum ya tara na dukiya a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahu ubangiji ta'ala yace za a magushin su wato lallasu wa junubuhum da haƙurƙuran su wa ghufuruhum da gadan bayan su haza ma kalantum li anfusikum za a faɗa gare su a ce da su wannan sakamakon abin da kuka taskance wa kawunan ku ne na dukiya fazuku ma kuntum taqnizun ubangiji ta'ala yace ku dandani abinda kuka kasance kuna taskancewa na dukiya to dangane da wannan barazana ta hukuma da ubangiji ta'ala yayi ga masu taskance zinare da azurfa ba sa ciyar da ita fi sabilillahi cewa ga irin azabar da Allah zai musu a ranar kiyama gaba ɗaya dukiyar za a saka ta cikin wutar jahannama sai a narka ta dan haka anan shine yace yawma yuhuma alaiha bai ce ba alaihima malamai suka ce anan addaniyar kin ya koma ne kenan zuwa kan an gane ko dukiyar da aka taskance wani ta'ala yake cewa za a yi ko za a kona ta a cikin wutar jahannama gaba ɗaya za a narka dukiyar an gane ko idan dukiyar aka kona ta sai a fito da ita sai a ringa ma gushin su lalas lafazin fatukuwa an ciro shi ne daga alkai alkai shine a sanya karfe cikin wuta in yayi zafi sannan sai a ringa durawa a ciki to kamar yanda shine anan ubangiji ta'ala yace za a ringa kona gushin su wa junubuhum da haƙurƙuran su wa ghufuruhum yace daga dan bayan su sai a ce da su wannan sakamakon abin da kuka taskance makawunan ku ne na dukiya fazuku ma kuntum taqnizun dan haka a yau ku dandani sakamakon abin da kuka kasance kuna taskancewa wasu malamai suka ce wannan aya ta hada duk mutumin da ya tara dukiya ko mun kankantar ta inda baya ciyarwa fi sabilillahi to duk abin da ya tara na dukiya ya bari a ranar kiyama wannan dukiya za ta zame masa azaba. To illa kasancewar magana ta biyu wanda ita ce ne rijaye, dukiyar da mutum ya tara bai fitan mata da zakka, wannan ita ce ake kira da kanz, wanda sakamakon wanda bai fitar da zakkar dukiyarsa ba shine Ubangiji Ta'ala a nan yake mana bayani a ranar kiyama ga yanda lamarinsa zai kasance. Don haka Ibnu Umar Allah ya jikan Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu malin tu'adda zakatuhu fa laysa bi kanz, duk dukiyar da ake bada zakkarta wannan ba a kiranta yace taska, yace wa in kana madkunan koda rami mutun yayi ya binne ta, yace amma duk dukiyar da ba a fitar da zakkarta yace fa huwa kanz, wa in lam yakun madkun koda ba binne ta ba kai, koda ba taskance ta ba kai, indai ba a gudda mata zakkato ita ce ake kira da kanz. Don haka hadisi na cikin sahihul Bukhari daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu mutumin da zai tara zinari ko azurfa baya fitar da zakkar wannan dukiya, manzon Allah yace illa idza kana yawmul qiyama sufihat lahu safaiha min nar, face a ranar kiyama wannan dukiya gaba daya Allah zai narka ta a maida ta kamar wasu alluna waɗanda suke na huta. An gane ku? Idan aka narka ta za a kalar illice ta, ma'ana a maida ta kamar misali wani alluna waɗanda suke na huta. Shi ne manzon Allah ya ce idan an kona ta fayukuwa biha jabinuhu, sai a ringa wato kona goshinsa, idan an saka ta cikin wutar jahannama ta basu, sannan sai a zo ana dorawa a goshinsa da gadan bayansa da hakarkarinsa kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa. Manzon Allah ya ce kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, a duk lokacin da ta huce sai a sake maida ta cikin wuta ta ƙara yin zafi a ƙara dora masa. Manzon Allah ya ce haka za a ci gaba da yi masa a tsawon yinin da ya kai tsawon shekara 50,000. Manzon Allah ya ce hatta yi kura bainal ibad, har a kai lokacin da za a yanke hukunci tsakanin bayi, fayura sabilu imma ila aljanna wa imma ila an-nar, a nuna masa hanyarsa bayan in azabtar da shi imma aljanna ko kuta. Sai manzon Allah ya ce babu ma'abucin raqumma wanda baya fitar da zakkar, manzon Allah sai ya ce yana daga haƙƙin raqumma shine wato a tatsa a ba mabukata lokacin da aka kura su zuwa mashaya. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya tara garki na raƙumma baya fitar da zakkar. Manzo Allah ya ce a ranar kiyama za a shimfida musu wuri wanda yake na hako. Manzo Allah ya ce kuma raƙumman za su zo sun fi koshi sun fi kiba kamar sama da yanda suke a rayuwar duniya. Manzo Allah ya ce dire da dan taguwa ɗaya tak ba za a rasa ba, duk abin da ya mallaka gaba ɗaya za a zo da su fagen alkiyama. Manzo Allah ya ce sai a shimfida shi akan wani hako, waɗannan raƙumma gaba ɗaya manzo Allah ya ce za su ringa taka shi da ku da takunsu, sannan za su ringa cizon shi da bakinsu. Manzo Allah ya ce kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukraha, a duk lokacin da farkonsu ya wuce karshen kuma sai a dawo da shi. Kenan gaba ɗaya idan aka kura raƙumma a ƙasar hako suka take shi suna cizon shi, idan karshen su yazo kenan karshen su ya juyo kuma shine farko, kenan wancan farko na farko sai ya zamanto shine karshe. Haka za su ringa kai kawo, manzo Allah ya ce a tsawon yinin da ya kai shekara 50,000, har a kai lokacin da za a yanke hukunci tsakanin bayi, sannan a nuna masa makomar shi din ma aljanna ko huta. Manzo Allah ya ce haka nan babu ma'abucin shanu ko tumaki da awaki, mutumin da ya tara baya fitar da zakkar. Manzo Allah ya ce shi ma a kasar hako za a zo da su a ranar kiyama a shimfidar da shi. Manzo Allah ya ce su ringa taka shi su ringa sukan shi da kafansu suna cizon shi da haƙora. Manzo Allah ya ce a duk lokacin da farkonsu ya wuce wato sai a dawo da karshensu a yinin da ya kai tsawon shekara 50,000. Manzo Allah ya ce a ƙarshe sannan a nuna masa makomar shi in ma wuta ko kuma aljanna. Da haka wannan hadisi na tabbatar mana me ake nihi da kanz taska, kenan dukiyar da ba a hudda mata zakka. amma dukiya ko min yawanta in dai ana hudda mata zakka to ba a kiranta kan an gane ko ma'ana wannan barazana ta uku ba za ta shafi mai ita ba a ranar kiyama kamar yanda a wannan hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da Allah ya ba shi dukiya yake fitar da zakkar wannan dukiya dukiyar gaba daya manzo Allah ya ce za a kamanta masa ita a ranar kiyama ta koma wani maciji wanda yake mai kura manzo Allah ya ce macijin yana da kafanni guda biyu wannan maciji sai ya zo ya rataye masa ya nannade wuyansa manzo Allah ya ce sannan sai ya kama mukamukansa waɗannan kashishuwa guda biyu mucizin sai ya ringa ce masa ana maduka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskarka ma'ana dukiyar ka taskance kake fitar da zakka manzo Allah sai ya karanta wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayuqawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama ubangiji ta'ala yace da sannu za a musu wato shine maratayin muya da abin da suka yi ruwa da shi a ranar kiyama shine Allah zai mai da dukiyar ta zaman tumuci ji wanda yake min kurayi ta azautar da shi a yinin da ya kai tsawon shekara 50 don haka rashin fitar da zakka ba karamar musiba bace don haka wannan aya kadai ta isa ta sanya mu shiga hayyacin mu duk mutumin da ya tara dukiya dukiyar da ta kai zakka to wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala ya tsaya ya bi sau da kafa ya kididdige dukiyarsa iya abin da ya cancanta na zakka ya fitar da shi ya ba waɗanda suka cancanta a ba su idan ko mutum bai fitar ba to ga sakamakon da zai biyo baya a ranar kiyama gaba ɗayan abin da mutum ya tara ubangiji ta'ala za a saka wannan dukiya cikin wutar jahannama a narkata a maida ta kamar wasu alluna waɗanda suke na ƙarfe sannan a ringa gasa goshi da hadargari da gadan baya a yinin da ya kai gwalgwadon tsayuwa ta shekara 50 to shine anan ubangiji ta'ala yace kuma za a fada musu haza ma kanantum li anfusikum wannan hukuma da kuka hadu da ita sakamakon abin da kuka taskance ma kawunan ku ne kar ku fahimci cewa Allah ya zalunce ku a'a abin da kuka taskance ma kawunan ku ne dukiya Allah ya ba ku kuma kun ki fitar da haƙƙinsa shine yace fa zuku ma kuntum takrizun dan haka ku tantani sakamakon abin da kuke taskancewa dan haka akwai hadisan da sun zo akan cewa kasancewar wanda ya taskance ko dinari ɗe ne in dai ka ajiye shi bayan ka biya bukatunka baka sarrafa shi ba a hanya ta ɗaukaka addinin Allah to zaka haɗu da wannan hukuma a ranar kiyama dan haka daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suka fahimci wannan aya akan cewa kawai duk dukiyar da zaka ajiye bayan ka biya bukatunku komin kankanta ta taskace dan haka suke ganin harancin ajiye dukiya irin su Abu Dharr al-Ghifari to illa kasancewar magana mafi rinjaye in aka ce taska dukiyar da ba a fidda mata zakka inna iddat ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilu anna Allah ma'al muttaqin innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ويجي تعالى كتوى إن إدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله للي كددقر وتنية وجن الله وتنية شابي في كتاب الله أتكين أكنتم الله سبحانه وتعالى lalle kididdigar watanni a wajen Allah 12 shahar watanni ne 12 fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala
ko kuma fi kitabillahi a cikin littafin Allah shine da wannan yawma khalaqas samawati wal arda a ranar da Allah ya halicci samai da kasai Allah ko iya abinda Allah ya halitta ya halicci watanni 12 a tsawon shekara minha arba'atun daga cikin watannin da 12 ubangiji ta'ala ya ce hudu masu alburmani daga cikin 12 hudu masu alburmani wannan hudu masu alburma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana su a cikin hadisi wanda yake sahihi hadisin Abu Bakra ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda yake cewa lalle wato zamani ya kewayo kamar yanda yake tun ranar da Allah ya halicci samai da kasai manzon Allah yace as-sanatu 12 shahara ita shekara a musulunci manzon Allah yace watanni ne 12 sai yace minha arba'atun manzon Allah yace daga cikin watanni 12 kudu masu alhurmani manzon Allah sai yace salatun mutawaliyat yace uku suna bibiyar juna zulqa'ada wa zulhijja wal muharram watan zulqa'ada da watan zulhijja da watan al muharram sai yace wa rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban yace da rajab amali ko manzon Allah yace shi rajab yana tsakanin watan jumada wanda jumada shine jumada na akhira kinan da watan sha'ban wannan bayani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da bayyana mana waɗannan watanni hudu masu alhurma in ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka koma bayan da za a yi ka gane waɗannan masu alhurma anan a dunkule ubangiji ta'ala yace minha arba'atun hurum daga cikin watannin nan 12 manzon Allah yace hudu masu alhurma ne sai yace zalika dinul qayyim ubangiji ta'ala yace wannan shine addini wanda yake matabbaci ko kuma ka ce addini wanda yake mai kyakke wala tazlimu fihinna anfusakum ubangiji ta'ala yace kar ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni masu alhurma domin kasancewar duk wani aiki wanda yake na saban Allah zunubinsa na girmama in dai a cikin watanni daga cikin watanni masu alhurma sabanin cewa dukkan aikin sako aiki ne mai girma amma yafi girmama a cikin waɗannan watanni hudu wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya darjanta su ya fifita su akan sauran watanni don haka yace fala tazlimu fihinna anfusakum ubangiji ta'ala yace kar ku zalunci kawunan ku wato a cikin waɗannan watanni sai yace wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ubangiji ta'ala yace ku yaki mushrikai wato gaba daya koma a cikin wani wata ne kama yuqatilunakum kaffa kamar yanda suke yakar ku a cikin kowane wata kamar yanda zamu iske wata wanda yake mai alhurma suna halitta shi su yaki wasu jama'a sannan kuma su mai gurbin sa da wani wata wanda yake da daba an gane ko shine anan malamai suka ce waɗannan watanni waɗanda suke masu alhurma bayan da yaki a cikin su haramun ne to ubangiji ta'ala ya halitta ma mu'minai cewa su yaki mushrikai a dukkan waɗannan watanni an gane ko shine Allah ya ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ubangiji ta'ala ya ce ku yaki mushrikai wato gaba daya kenan a cikin watanni sawa'an masu alhurma ko wanda ba su da alhurma ubangiji ta'ala ya ce ku yake su kama yuqatilunakum kaffa kamar yanda suke yakar ku a cikin dukkan wasu watanni don haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da yayi yakin Hunayn ya yaki Hawazin da su da sake banu sake waɗanda suke birnin Taifa manzon Allah ya ji zagaye su tun a cikin watan Shawwal har sai da aka shiga cikin watan Zulqa'ada a wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki su dan haka wasu malamai suka ce to yaki a cikin wata wanda yake mai alhurma kenan hukunci ne wanda yake mansukh tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa ba a shahi ba har yau waɗannan watanni suna nan da alhurmarsu yaki baya halatta a cikin su, kamar yanda Abba Ibn Abi Rabah ke rantsuwa da Allah cewa yaki baya halatta a cikin wata wanda yake mai al'umma. To shine anan Allah yace wa qatilul mushrikeena kaffatan, yace ku yaki mushrikai gaba daya kenan, kuma a wani wata ne, kama yuqatilunakum kaffa, kamar yanda suke yakar wato gaba daya. Wa alamu, ku sani annallaha ma'al muttaqin, ubangiji ta'ala yana tare da masu tsara dokokin sa. Ma'iya anan ma'iya ce khassa, ma'ana taimakon Allah da baikon nasararsa da agajin sa yana tare da waɗanda suke tsara dokokin sa. Innamal nasibu ziyadatun fil qur'an, ubangiji ta'ala yace lalle wato jinkirta wani wata da gabatar da wani wata ziyadatun fil kufri, ubangiji ta'ala yace kari ne a cikin kafirci. Yuballu bihi allazina kafaru, wanda ake kara fatar da waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala bihi, da wannan jinkiri da suke yi. Yuhillunahu aman, shi wata mai alhurma wata shekara sai su halitta shi. Wayuharrimunahu aman, wata shekara kuma sai su haramta shi. Liwadi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah, dan su dace ma kididdigar abinda Allah ya bashi alhurma na watanni, fa yuhillu ma harrama Allah, kuma sai su halatta abinda Allah ya haramta. Yanzu misali, in suna bukatar su yaki wasu jama'a a cikin wata na Zulqa'ada, ko a cikin wata na Zulhijja, ko a wata na Almuharram, ko wata na Rajab. Misali, in suka yaki mutane a cikin wata na Almuharram, to watan Safar sai su maida shi su suke gurbin su ce shine wata wanda yake mai alhurma, domin sun halitta wannan wata, wannan wata kuma sai su haramta shi, ba dan komai ba, dan su cike kididdigar da Allah ya yi na cewa watanni hudu sune masu alhurma. Kenan in sun halitta waɗannan watanni hudu, kenan sai su nemi wasu watanni hudu sai su maye gurbin sai su ce sune waɗanda suke masu alhurma. To shine anan Allah ya ce innamal nasi'u, lalle jinkirta wani wata kenan a gabatar da wani. Ziyadatun fil kufur, ubangiji ta'ala ya ce kari ne a cikin kafirci. Yuballu bihi allazina kafaru, wanda ake fatar da waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yuhillunahu aman, su halitta shi a wata shekara kenan, wata mai alhurma wata shekara, in suna bukatar su yaki sai su halitta shi. Wani harrimuna ku aman, wata shekara kuma sai su bashi alhurma ba sa yaki a cikinsa. Liwadi'u iddata ma harrama Allahu, dan su dace ma kididdigar abinda Allah ya haramta, ma'ana watannin da Allah ya ba su alhurma. Fayuhillu ma harrama Allah, sannan kuma su halitta abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta. Kenan su halitta wani watan, wani watan kuma su haramta shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce zuyyana lahum su'u a'malihim, wato an kawata musu mummunan ayyukansu kenan na wannan jinkiri da suke cewa wai su in sun keta alhurma wannan watan, kenan in sun haramta wani wata kenan zai tsaya a matsayin gurbinsa, ba komai bane ko illa wahayin shaytani. Shine Allah ya ce zuyyana lahum su'u a'malihim, an kawata musu miyagun ayyukansu. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin, Ubangiji ta'ala bai ya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai zuwa hanya wadda take ta daidai. Don haka kasancewar wannan duka yana ɗaya daga cikin ayyuka wanda yake maimuni na mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su keta irin waɗannan watanni masu alhurma. Kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san da cewa waɗannan watanni hudu daman watanni ne waɗanda suke masu alhurma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara tabbatar musu. To amma duk da haka ba su kiyaye ba alhurma wannan wata, sai suke keta alhurmar sa sai su maye gurbin da wani wata wanda yake na daban. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce yin haka wani ƙari ne wanda yake a cikin kafirci kenan, bayan kafircin da yake tare da su. Ya ayyuhal ladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil, illa tanfihu yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir illa tansuruhu faqad nasarahu allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayni idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ونجي تعالى كتشوى يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة مؤمني ما لكم إذا كيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض Ubangiji ta'ala ya ce malakum mi ya same ku ya ku jama'a ta muminai idza qila lakum tunfiru fi sabilillah idan aka ce da ku fito yaki domin daukaka addinin Allah istaqaltum ila al-ard Ubangiji ta'ala ya ce sai ku lazinci gidaddajin ku ba ku fita nan rarauka ce Allah yake ma jama'a ta mu'minai me yasa in an ce ku fito yaki domin daukaka addinin Allah kowa sai ya fake a cikin gidansa shine anan Allah yace in saqaltum ilal ardh ma'ana sai ku lazinci gidaddajin ku kowa ya gode araditum bil hayati dunya min al akhirah wayyi ta'ala yace shin kun yadda ne da rayuwar duniya maimakon ta lahira domin kasancewar mutumin da ya yarda da rayuwa ta duniya ya zabe ta akan ta lahira shi yake fakewa akan in an ce masa ga yaki na daukaka addinin Allah sai Allah ya ce da su fa ma mata'ul hayati dunya ya ku jama'a ta mu'minai kusan da cewa jin dadi na rayuwar duniya bai zamanto ba fil akhirati in an dangana shi da jin dadi wanda yake na lahira illa qalil ubangiji ta'ala ya ce face jin dadi ne wanda yake kankanne ka muji ka bar shi ko ya kare ya farka ubangiji ta'ala sai ya ce illa tanfiru in har ba ku fita yaki tare da manzona yu'adhibukum azaban aliba ubangijin ku zai azabtar da ku azaba wanda take ma'abuciyar radadi wa yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ta'ala kuma zai canza wasu jama'a na daban maimakon ku wala tadurruhu shay'a an gane ku ubangiji ta'ala kenan zai halakar da ku ya tafiyar da ku ya zo da wasu jama'a waɗanda zai kira yesu zuwa jihadi kuma su fita shi ne ce wala tadurruhu shay'a kwantawar ku a gida da rashin fita fagen daga ba kwa cutar da ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai walau ya sha'u Allahu lan tasarra minkum sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai hikima ce ta shi ya shar'anta ma mu'minai jihadi ba dan komai ba dan martabarsu da darajarsu ta daukaka a wajensa inda Allah ya so gaba da duk wani kafiri wanda yake doran kasa a abin da yake kyautawar ido gaugawa ubangiji ta'ala zai gama da su to dan haka anan barazana ce ta azaba ta duk lokacin da aka yi shi na ta yaki wanda ya cancanta ya fita idan yake fita to ga abin da zai hadu da shi shine Allah yace illa tanfiru in har ba ku fita ba yu'adhibukum azaban alima ubangiji ta'ala zai azabtar da ku azaba wanda take ma'abuciyar radadi wa yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ta'ala zai canza wasu jama'a maimakon ku kenan waɗanda za su yi masa biyayya wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai kenan dangane da rashin fitar ku wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai zai iya tafiyar da ku ya zo da wasu jama'a waɗanda suke na daba sai ya ce illa tansuru in har ba ku taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yatsar abokan gabarsa faqad nasarakullah tabbas kar ku manta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka masa idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayni lokacin da wato waɗanda suka kafirta suka fitar da shi daga mahaifarsa wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikon na biyu kenan cikon mutum biyu idza huma fil ghari lokacin da suke cikin kogo an gane ku shi da Abu Bakar shine anan Allah yace idza akhrajahu alladhina kafaru saniyar layi lokacin da kenan waɗanda suka kafirta suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine kenan cikon mutum biyu kenan gashi ga Abubakar idza kuma fi gar lokacin da suke cikin kugu shine garu sauro idza yaqulu li sahibihi lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ga abokinsa shine Abubakar yace masa la tahzan karka damu inna allaha ma'ana lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala na tare da mu ma'ana shi zai ba mu kariya shi zai ba mu agaji wannan ku kasancewar lokacin da ɗan biyar bayan masu miki da aka wayi gari suka ga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Abubakar sun bar birnin Makka aka sanya tukuncin cewa duk wanda yazo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yazo da Abubakar a rayi ko a mace to yana da tukuncin kasancewar shine rakumi da to shine kasancewar anan ɗan bincike sun zo kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar suke cikin kogo Abubakar ya daga kai ya gansu shi ya sai yake cewa ya rasulullahi ɗayan su da zai duka kanshi yace da ya hango sai manzon Allah yace masa la tahzan karka damu ya Abubakar a wancan riwaya manzon Allah ya masa ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma menene zatanka game da mutum biyu wanda Allah shine na ukunsu to shine Allah sai ya turo da wannan sako ubangiji ta'ala yace idza yaqulu li sahibihi yayin da shi manzon Allah yake fada ga abokinsa Abubakar la tahzan karka samu damuwa inna allaha ma'ana lalle ubangiji ta'ala na tare da mu ma'ana da agajinsa da baikon nasararsa don haka ita ma wannan ma'iya ce khassa an gane ku wanda anan ba ta nuna cewa zatin Allah na tare da su a cikin kogon a'a taimakon Allah da nasarar shi da kiwon sa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar shi zai ba su kariya fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da wata nutsuwa ta musamman ga manzansa wa ayyadahu bi junudin lam tarauha ubangiji ta'ala ya karfafe shi da wata runduna lam tarauha wanda ku ba ku ganin ta ita ce wato runduna ta mala'iku wanda ubangiji ta'ala ya taimaka ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da runduna ta mala'iku a wurare daban-daban wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla ubangiji ta'ala ya maida kalima ta waɗanda suka kafirce masa kalima ce makaskanciya har kullun ƙasa za ta kare har zuwa kiyama sai ya ce wa kalimatullahi hiya al-ulya kalimar ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce madaukakiya ma'ana musulunci shi zai daukaka akan kuma wani addini wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala mabuwayi ne wanda ba a rinjaye sa mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi dan haka kenan duk wata kalima ta kafirci ubangiji ta'ala ya hukunta cewa ita ce makaskanciya za ta ci gaba da kaskanta har zuwa kiyama kalima ta musulunci ita ce madaukakiya za ta daukaka har zuwa kiyama dan haka musulunci kullun sai dai yayi gaba amma ba ya ja da baya ba amma duk wani kafirci a kullun kasa yake shi ne sai ya ce wallahu azizun ubangiji ta'ala mabuwayi ne ba a rinjaye sa don haka ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama kariya dangane da waɗanda suke neman sa suke neman Abubakar sai ya ce hakimin kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi don haka ya shar'anta muku shahadi cewa ku fita ku taimaka ma manzon sa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك